ala alihi wa sahbihi wa ala bihuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Wani ce muna sa tamba da sanarwa ga dalibai masu sauraro cewa insha Allah akwai karatu da raba mai zuwa cikin masallacin Badal Academy, karatu cikin hadisin Ummu Zarrin da darasin da ke ciki na zamantakewar aure, wanda Malam Abubakar, Malam Abdulkadir Musa zai gabatar, shine wanda yake karanta da Riyadus Salihin duk Laraba. To Allah ba da yake madaka, Allah ya masa taufiki. Wannan kuma yana so a dan kara fitar da ma'anar shubha a fili, kamar yadda cikin karatu kai kokarin ba da ma'anar, da kuma yadda jan hankali game da ita, yadda ita ne ake jan ƴan uwanmu matasa har a tafi da su a kai su a baro su. To ai shubha sanannen abu ne, ba koyayye ba ne ba, saboda yawan ambatanta da malamai suke yi, kuma da yawan misalai da suke bayarwa idan dalili ya taso. Ina ga koyayyen abu ba ne, wani lokacin a lokacin da kake kokarin sai ka fayyace abin da yake a fili, to a lokacin za ka sa wani ado. Ta shubha, idan an ce shubha ba tare da zulfafawa ba, da Hausa kamar ka ce angulu da kan zabo, wani abu ne kamar gaskiya amma ba gaskiya ba ne ba. Don haka za a yi maka akuya da fatar kura, so sai a ƙawata shi da wani abin da yake kama da gaskiya. Kuma wanda yake wannan aikin ya san dabarun da zai yi, ya gamsar da kai da janibin da ba gaskiyar ba, kuma zai shigo da kai ne ta hanyar gaskiya. Yanzu a wannan karatun namu, ko a wannan babin namu da muka yi, ai waɗancan shubha ce shi ɗan ya zo musu da ita. Tunda su waɗannan bayin Allah guda biyar ai gaskiya bayin Allah ne, ba ƙarya ba ne. Salahar nagartar ba naɗa su aka yi ba, haka ne mutanen kirki, sannan sun yi tasiri a cikin al'ummarsu. To kaga wannan gaskiya ce, amma a yi amfani da wannan damar sai a allantar da su ta wata fiska ta daban, to wannan kuma ƙarya ce. Hanyar da za a gamsar da masu bautar su yi bautar ita ce shubha. So sai a zo musu da wani abu mai kama da gaskiya ko ba gaskiyar ba ne. To ita shubha ya danganta da akan menene, kowace da irin kamanninta da yadda take kullowa, amma sun yi tarayya akan cewa kowace anguli ne da kan zabo, yaudara ce watan da hankali ake iya gano ta, hankali kadai ya isa ka gano cewa wannan yaudara ce, yaudarar ka ake. Watan kuma sai da ilimi, saboda da ilimi aka yi amfani, da haka sai ilimi ne zai iya warware ta. To akan samu masu iya warwarewa, wani lokacin kuma idan iliminka bai kai ku warware ba, ko kuma Allah bai maka baiwar iya warwarewa ba, to ƙarshe za ka yi dibi-dibi baka iya ka warware ba, domin ya danganta da kaifin basira da kuma ƙarfin hali da irin ta'addancin shi mai kulla ta. To sai ka ga warware ta ba kowa ne zai iya warewa ba, amma dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shiriya, ya sauƙaƙe masa fahimta, to yana nuna masa shubha cikin sauƙi ya gane ta, kuma yana ɗaukan masar mai kyau
matafiya mai kyau, wata shubha ba za ta cutar da shi ba. Idan Allah subhanahu wata'ala ya dora mutum akan kyakkyawar fahimta, ya hau kan turbar tafarkin addini mai kyakke wanda Allah yake so, to sai ya kare shi daga shubhohi cewa wai gari ba sa masa tasiri. Shi yasa wani lokacin ba a son mutane su rika sauraron shubhohi ko su rika karanta shubhohi. Amma a wannan zamanin abin da yasa fitina ta yawa, saboda da shubhohin sai ka je yadda mai abin yake, in baka je ba ka huta, ko sai ka karanta, in baka karanta ba ka huta. Amma yanzu mabarnatan suna tafin hannu, suna hannun kowa, shine wayar. So baka ankara ba, ko ka fada, ko iyalanka su fada, ko su cikin iyalanka su fada. Don haka wajibin da yake kanmu shine mu shiga cikin addini gaba ɗayan mu da mu da iyalanmu, mu riƙa yi muna musu tuntuni, muna kuma addu'a, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tabbatar da dagadagan mu akan shari'a, ya nuna mana gaskiya, ya tabbatar da dagadagan mu akan bin gaskiya, ya kuma nuna mana fata mu gane ta, ya ba mu ikon guje mata. Wa mu cigaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirya mu, ya shirya mana iyalanmu maza da mata, samarinmu da ƴan matanmu, ubangiji Allah maɗaukakin sarki kai mana shari'a baki ɗaya. Mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dagadaganmu akan alƙur'ani da sunna, waɗanda su ne gatar addini, su ne tushen addini, su ne kashin bayansa. Idan aka rasa alƙur'ani da sunna, to musulunci ya rushe. Idan aka rushe mana ɗaya daga cikinsu, to musulunci ya rushe. Domin alƙur'ani baya tafiya sai da sunna, sunna ba ta tafiya sai da alƙur'ani, musulunci baya cika sai da alkitabu wa sunna. Tare suke, tare suke tafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku saurara, an bani alƙur'ani da irinsa tare da shi. Muna roƙon su ka subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da dagadaganmu akan alkitabu wa sunna, alƙur'ani da hadisi, da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi mishi biyayya. Ubangiji Allah ka ba mu ilimi mai amfani, ka sanya mu cikin nagartattun bayinka, kamar arzikin tuba kafin mutuwa, kafin mutuwa mu tazo, Allah ka sa mu cika da imani. Ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka, ka amintar da mu, ka amintar da ƴan uwanmu a ko ina suke. Ya Ubangiji, muna roƙon ka amincinka akan hanyoyinmu da gidajenmu da kasuwanninmu da gonakanmu da wuraren ayyukanmu. Allah ka amintar da mu, ka amintar da ƴan uwanmu. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ta'ala ka taimaki shugabanninmu, ka ba su kofar kama na mafita cikin dukkan damuwoyinmu. Ya Ubangiji Allah, ka ba su mashawarta na ƙwarai. Idan ba za su iya ba, Allah ka canza mana da waɗanda za su iya. Masu fitinan mu Allah kai mana maganinsu, wanda ba sa son mu da zama lafiya, Ubangiji Allah kai mana maganinsu. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina. Allah ka ba mu zaman lafiya da aminci. Allah ka gafarta mana ba dan halinmu ba, ka kama mu da ayyukan wawayen cikinmu. Mu gajiyayyu ne masu gazawa a gare ka, muna tuba zuwa gare ka, karɓi tubar mu. Allah kana iya gafarta mana baka da asara, kana iya yafe mana kai wannan rahama baka da asara. Allah ka ji ƙayinmu. Allah ba za ka amfana da yi mana azaba ba sai don jarrabawarka. Allah ka sa mu ci jarrabawarka. Allah ka sanya mu cikin bayin nagartattu a wajenka. Ka sada mu da alkhairin da ka sada salihan bayinka da shi, ka tsare mu daga dukkan sharrin da ka tsare salihan bayinka da shi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu.